Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bamu tarihin mashahurin malamin nan Bawa Jangwarzo. Masu tambaya, Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa dan Malam mai wankin hula Garbo Miga jihar Jigawa Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ina so ku tambaya mun masana. Shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatan su albashi? Shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi? Mai tambaya Babangida IBB Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Goranyo jihar Sokoto Najeriya. Bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin Bawa Jangwarzo. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin Ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audugire, malamin tarihi a kwalejin Horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce,
abinda zan ce game da tarihin Bawa Jangwarzo shine cewa shine sarkin Gobir wanda ya yi sarauta daga 1772 zuwa 1790 daidai. Mutum ne jarumi kuma sadauki sosai, sananne yayi yaki da dama. Misali, yayi yaki da Zamfara, Katsina, Maradi da sauransu. Yayi kokarin yakar yankin Yarbawa ma, amma sun nemi sulhu da shi, wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi. Ko yanzu akwai gari mai suna Gobir a cikin jihar Kwara, wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar Gobir da Yarbawa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin Shehu Usman Dan Fodiyo. Da farko dai an ce ya so ya halaga Shehu ne, ganin cewa Shehu Usman Dan Fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke binsa. A shekarar 1788 ya gayyace Shehu da sauran malamai don halartar bukin sallar layya, amma an ce da nira ya halaga Shehu. Shehu Usman Dan Fodiyo ya zo da magoya bayansa kamar mutum 1000, wanda hakan ya sa shi Bawa Jangwarzo ya canza shawara, wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganar kisa ba. Tunda hakan ma, maimakon hakan ma, sai ba malamai kyauta, kuma an ce kyautan da ya ba mu Shehu Usman Dan Fodiyo ya fi na kowane ne a lokacin din. Amma Shehu Usman Dan Fodiyo ya ki karban wannan kyautan, a maimakon haka sai shi Shehu ya nemi a bashi dama ne, ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar. Abu na farko ya ce a bashi dama ya yi wa'azi ba tare da matsi ba. Na biyu, kar a hana mutane masu son binsa. Sannan na uku, a girmama mutane masu rawani, wanda za mu ce a girmama malamai kenan. Sannan na hudu ya ce a saki 'yan fursunoni waɗanda aka kame su, musamman masu alaƙa da siyasa. Sannan na biyar, kada a takura matalakawa da haraji. Waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka Bawa ya amince da su, kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin Musulunci. Bawa Jangwarzo ya rasu a shekara 1790, sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makuncinsa da ke alƙalawa wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar Sokoto. An ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda 30, wanda dukansu suna da alaka da masarautar Gobir din ne. Wannan dai shine abinda za mu iya cewa takaitaccen tarihin shi Bawa Jangwarzo, amma dai tarihin yana da yawa sosai.
Sai kuma ansar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kuɗaɗen tafi da harkokinsu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, har ila yau dai ga ansar da wakilin mu a Ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samu daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin Horus da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce:
Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto, tambayar ka tana kan hanya, watakila saboda kaga cewa kana kunna radion ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba, watakila su saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radion nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kudi har ma su biya ma'aikatan su. To, da farko abinda nake so ka fahimta shine bude gidan radio ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan radio, walau hukuma ce, walau kasa ce, walau wani ne mutum haka mai cin gashin kansa, saboda akan bude gidajen radio ne da manufofi daban-daban. To, amma tunda tambayar ka ba akan wannan kayi ta ba, zan amsa maka da cewa gidajen radio suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga, waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatansu albashi. Wato, da farko ina so ka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radio. Wannan ya haɗa da manya-manyan gidajen radio mu da kuma ƙanana. To, duk wata talla da kaji aka yi za ka tarar cewa an yi ta ne da manufa, manufar kuwa ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar, in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya. To, tunda yake kuwa haka ne, to waɗannan din biya suke yi a tallata musu hajojinsu ko kuma a tallata musu yan takaransu, to don haka biya za su yi. Baya ga wannan, akwai bukukuwa da zaka ga cewa gidajen radio sun halarta, kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan ɗauka, to shi ma biya ake yi, suna samun kuɗi ta nan. Bayan wannan kuma, a gwamnatance za ka tarar cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai, alabashi maganar noma, harkar lafiya, harkar ilimi da makamantansu, ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so ƴan ƙasa su ribata su fahimci yanda al'amarin yake. To, waɗannan ma akan yada su a gidajen radio kuma akan biya su. Akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye, watakila za ka lura da cewa misali idan aka ce watan Ramadana ya kama, za ka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake watsawa, kuma za ka ji an ce wane ne ɗauki nauyi kaza da wannan shirin. To, shirye-shirye da dama wasu ne suke ɗaukar nauyi, to kuma sukan biya. Baya ga wannan kuma akwai wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu, waɗanda suke so a yaɗa ƙungiyoyinsu ko kuma wata faɗakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma, to su ma sukan je su biya, sannan kuma su gudanar da wannan faɗakarwa ko kuma wayar da kai. Hakanan kuma a wasu lokuta zaka ga ko kuma zaka ji an shirya gasa, wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza, za a ci kaza. To, a wasu lokuta akan saka wasu kuɗaɗe da zaka biya kafin ka shiga wannan gasa. To, ba lalle ne kuma ka tarar cewa duk wanda ya sa kuɗi a lokacin da yake so za a kira shi ba. To, zaka tarar cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radio kuɗi. Ina so ka fahimci cewa darajar gidan radio ya danganta ne ga mutanen da suke sauraronta. Shi yasa zaka tarar cewa wani lokaci za a yi zaka ga ana gudanar da wani shiri, sai kaga an bada dama ana kira daga wurare da yawa. Zaka ji wannan ya ce na kira ne daga Sokoto, ni ne wane kaza. Yanzu misali ga kanan aika ma VOA da wannan tambaya, kuma daga Sokoto kake, shaidar cewa mutanen Sokoto suna sauraron wannan gidan radio kenan. Zaka ga an turo wata tambaya daga wata ƙasa daban ko daga Ghana da duk dai inda Hausawa suke, wannan shaida ce da ke nuna cewa mutane na sauraron gidan radio. To, ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da ƴan takarkaru ko kuma ƴan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne, suna kokari su yada manufofin dan takaransu da makamantan wannan. Kowane minti biya ake yi To waɗannan ma hanyoyi ne da ake samun kuɗaɗen shiga wanda kuma a zo a biya albashi. Akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radio saboda ayyukan sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi. To sai kaga cewa sun dauki gudumawa mai tsoka sun ba wa gidajen radio. Wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta. To ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya. Misali zaka ga wani lokaci ko zaka saurare an sa waka, wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya, to shi ma sai ya biya sai a saka masa. To ire-iren waɗannan suna nan da yawa. Kuma tambayar ka da kake cewa wajen biyan albashi na wani yafi wani, ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce koko sana'a ce, ai dole ne wani yafi wani daraja, kuma wani yafi wani iya aikin, wani kuma yafi wani dadewa, dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba. Bayan da za a ce wanda shi ne general manager misali a gidan radio, ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki. To kamar yanda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki, to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki. To kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta. Tunda kuma harkar albashi harka ce wacce zamu ce ta sirri. Anan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba. Da fatar cewa na baka ansar tambayar da ka tambaya. Nagode.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin, Malam Idi Gire da Dr. Adamu Babikwai da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da producermu da injiniyanmu, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.